cewa wasu da ake zargin sun shate musu karo karshe sun fige da bacci akan digar jirgin kasa jirgin kuma ya danno akai arangama wai ana zargin wani da yin kwanciyar faifai kan wasu kudade da suka kai naira miliyan 1,226 domin yayi safarar shinkafa buhu 153 yin wotoro kuwa zargin sa akai da sassama wata mata da ƴaƴanta mu kawo fannin mu na rayuwar mu a yau har ma da na daga taskar Hausa daga nan kuma sai mi ban kwana mu kimtsi da sallama sunana Aliyu Wali kuma nake rangado muku sallama masu sauraro irin ta addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya akali da wannan yanayi na zafi da ake ci gaba da ninkaya a cikin sa ubangiji Allah ya ba mu wucewar sa lafiya ya kuma saukar mana da muna mai albarka amma kafin mu doka ni tsoka inda na in cikin shirin bara mu dakata a teburin labarai wanda muka kullu kawance da shi
wani malami a tsangayar sashen tarihi da hulɗa da kasashen waje a jami'ar Yusuf Mai Tamasile dake nan Kano malam Murtala Mustafa yayi kira ga matasa cewa da su tashi tsaye wajen runguma al'adun Hausa maimakon aran al'adar Bature ko kuma wani yare malam Murtala Mustafa ya bayyana hakan ne yayin wani taro da jami'ar Yusuf Mai Tamasile ta shirya akan abubuwan da suka shafi Kano tun daga zamanin Bagauda har zuwa yanzu yace ci gaba da jihar Kano ta bayar a nahiyar Afrika ya ta'allaka ta hanyar bunƙasa al'adun Hausa sannan kuma ya buƙaci matasa da su tashi tsaye wurin neman ilimi don tsira da rayuwar su
kungiyar bunƙasa ilimi da cigaban demokradiya da samar da daidaito a zamantakewa SADC ta yaba wa gwamnatin tarayya bisa daukar matakin da ta yi na tura jami'an tsaro soji jihar Zamfara da Katsina da kuma Kaduna don daukar mataki akan rikicin da yankunan ke fama da su musamman ma masu garkuwa da mutane a wata sanarwa da kungiyar ta fitar mai kunshe da sahannin babban daraktan kungiyar Kwamar Hamisu Umar Kofar Na'isa ya sanyawa hannu ya ce rashin samar da tsaro babban kalubale ne a fadin kasar nan bisa yadda masu garkuwa ke rike da muga makamai a hannun su
an gaida ƴar mutanen karku da kuma haka ne zan sa da ku da jakadiya Maryam Muhammad Adam domin ta karanto wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana dangane da jigon rahotannin shirin ranar litinin kan wani yaro da ya fada cikin kududdufi har tsawon kwanaki biyu ba a gan shi ba kuma ya rasa ransa
Sakonmu na farko za mu fara daga bakin Ruqayyah Yusuf inda take cewa Allah ya ji kansa rike kuma kiyaye gaba. To iyayen yara ya kamata a ce duk mai son ran ɗansa ya kula da inda yaransa suke zuwa kuma suke dawowa. Sako daga Rabe hayin daga bakin boda. Inda Abdulrahman Yawo Ismail yake cewa iyaye dan Allah ya dinga kula da yara Allah ya ji kansa duk amin. Sako daga Aisha Muhammad iyaye kuma a dinga kula da yara sosai domin amana ce Allah ya ba ku. Sako daga Nusaiba Abubakar Adam Rano. Shi kuwa Usman Abubakar inda yake cewa Allah ya ji kansa duk iyaye kuma ayi hattara dan Allah gwamnati ki taimaka ki cike wannan ramin sako daga Salma Sunusi inda Ibrahim Sanata Gama yake cewa ya kamata gwamnati ta cike wannan kududdufi domin ana asarar rayuka Allah ya ji kan waɗanda suka mutu amin zamu karkare da sakon Amina Gayawa inda take cewa Allah ya ji kansa duk ya kuma kiyaye gaba masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin su ba mun gani muna godiya
to Allah ya jikan wannan yaro ke kuma Maryam an gaishe ki da hidimar sauke sakonnin na masu sauraro yanzu kuwa sai jigon rahotannin namu na wannan rana inda wasu da ake zargin sun nannagi kaya sun kuma yi musu karo karshe sun buge da bacci akan digar jirgin kasa jirgin kuma ya danno a miliyan akai arangama sun kuma rasa rayukansu Allahu akbar domin jin cikakken labarin ga jakadan mu Abba Isa Muhammad
Laman dai ya faru ne a tsakar daren jiya akan titin jirgin kasa dake bayan Kano Club a nan birnin Kano inda ake zargin wasu matasa biyu sun yi male-male akan titin jirgin suna tashara da bacci bayan da ake zargin sun yi shaye-shaye kamar yadda wasu mutane da suka ki amincewa a nadin muryar su suka bayyana mana bayan jami'an yan sanda sun debe matasan biyu da ake zargin sun riga mu gidan gaskiya hakan ya sa muka tuntubi hukumar kula da tashar jirgin kasan ta nan Kano sai dai koda muka tunkare su sun ce ba za su ce komai ba a ƙarshe mun ta bakin kakakirin da na ƴan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna yana mai cewa tuni suka fara gudanar da bincike
tare misalin karfe 8 na safe inda kandidan ƴan sanda ta je wannan wuri bayan Club Road ta ga mutum biyu a kwance daya a jirgin kasan ya raba shi gida biyu daya kuma ya take shi a mutu an dauki daya ga wakilin su an kai asibitin Murtala yanzu haka an fara bincike domin a nemo ƴan uwan su
na'am to ko an gano musabbabin zuwan su wannan wuri
jirgin da ya zo ya same su ne suna kwance kuma yanzu haka an fara bincike zara an kammala bincike za a sanar da ku me ake ciki
da fatan Allah ya kyauta ya kuma kiyaye faruwa hakan anan gaba amin Abba Isa Muhammad Baba Suda
to Abba Allah ya kiyaye faruwar haka anan gaba masu yin kuma nan nage Allah ya shirya haula zuri'a kuma wannan rahoto shine a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana wanda muke fatan tun daga yanzu za ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku akai ta lambar waya 08091499995 sai mun ji daga gare ku kuma kafin mu ji daga gare ku wannan labari mun dora shi akan shafin mu na Facebook na Dala FM Kano har kuma dubin dubatar al'umma ku ka tofa albarkacin bakin ku ciki kuwa har da Mahfuz M Kamil yace Allah ya gafarta musu kuma idan ta mu ta zo ya sa mu tuka da imani Aisha sha tace Allah ya gafarta musu amin Ibrahim Badoho Toro yace Allah ya tsikan ku kuma shi jirgin kasa ba shi da burki ne Hassan Umar Sani Konko sai yace to Allah ya kiyaye da a turai ne da yanzu shugaban kasar ya halarci wurin shi kwakwan marar Salisu Ado zai tawa cewa subhanallah Allah ya kiyaye Yusuf baban gaje ko yace Allah ya ji kansu in musulmi ne kuma gani ga wane ya ishuwa na tsoron Allah kadan daga cikin sakonin da kuma sauraro kuka turo mana kenan to kafin mu kai ziyara ofishin kasuwanci karkashin jagorancin Malam Aminu Bello za mu fara lekawa ofishin mai magana da yawun ma'aikatan kurkukun wannan jaha DSP Musbahu Lawan Kofar Nasarawa domin mu yi masa wata muhimmiyar tambaya ta idan aka samu wani ya rasa ransa a gidan kurkuku yaya za su yi da gawarsa su ne za su yi mata sutura ko danginsa za a bawa
idan mutum ya mutu akan sanar da ofishin mu na tarayya headquarter namu za a sanar da ofishin namu na shiya shine zonal za a sanar da controller namu sannan za a sanar da dangin mamacin sannan annan gabar kuma ku dangin za ku rubuta application na kuna neman a baku wannan gawa domin za ku je ku mata sutura sannan za ku je kotu akwai affidavit of fact wato wanda zai tabbatar da cewa za ku yi rantsuwa kotu cewa wannan mutumin da ya mutu a gidan kurkuku dan uwanku ne dangin ku ne ko dan ku ne ko matar ka ce ko menene haka dai wannan zaka rantsa da wannan sannan za a bada kuma wato warranty bare umarni na a kotu za a karbo wannan umarni kuma a je a binne wannan mamaci
idan muka kasance babu hakan ya za ku yi da gawa
kamar yaya babu haka
kamar shi dan uwan nasa ba a same
shi ba daman gawar ai gabaki dai tana mutuwa
ne idan ba a cike wajen application din ba an je kotu duk dan uwansa ba su zo sun nemi mallake a ba su ba su je su yi mata sutura ya za ku yi
yanzu muna da irin wannan ma akwai mutumin da yanzu ya mutu yana gawarsa tana mutuwa ne kusan ina ji satinsa kusan uku su kansu hukumar asibitin suna kiran da hukumar kurkuku fa gawar mutumin nan fa tana nan fa har yanzu su dangin an tuntube su ma an same su an ce su zo su dauki wannan gawa ta su a ba su sun ce su ba za su dauka ba
to ya za ku lita da shi
to a ƙarshe yanda muke yi shine wato zamu karbo wannan warranty wato izini na abin ne din daga kotu idan muka karbo to ita hukumar asibiti tana da wani bangare wanda take binne irin wayannan gawawai saboda haka za ta yi musu sutura karkari mu abinda za mu bayar za mu bada kudin likafani za a dauki mutum a kai shi can makabarta ta Tarauni a nan za a je a sutura da shaidar mu ma cewar ga wakilanmu mun tabbatar da cewa wannan mutum an binne shi
DSP Musbahu Lawan Kofar Nasarawa kenan sai kuma ku biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba don jin bambancin yadda za a yi da gawar wanda yake kurkuku a matsayin zaman wucin gadi da kuma wanda aka yanke hukunci Ra kuma mu leka ofishin na Malam Aminu Bello.
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata a dangari ohoho ina mata masu son canta dado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shake da galla galla a tafofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fire Touch Chicken Baby Dolce Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the several Lishika the materials, the Suka Dati, the Kulir Zamani, a pinch hour, Douglas, Domon Kada Bakulabari, Rukunan Kantonan El Samat, Sumfara de Galamba Takos, Unity Road, Lamba Tamananda Uku, Lion Jalaba, the Lamba there, Amana House, the Lamba there, Ibrahimawa, Kantitan IBB, took a Kaswar Kanton Kuri, say El Samat, the Ki Adoba Aramo, the Kuma El Samat, the Kegida Marigai, Sheikh Khalifa Isakarabu, Titan Ibrahim Tayo, Akanan Dabo, Nigeria, Akantunan El Samat, the Amariba Mokadugara, the Neman barka
to marabanmu da dawowa daga yankin gotoran kuwa wata mata ce tace ɗan sintiri na yankin sun ci zarafinta har ma da lakadawa ƴaƴanta na jaki ita ma basu barta ba sai da suka sassa mata ga jaka da Abba Isa Muhammad ya sake dawowa a karo na biyu domin ya kawo ku wannan labari
Alamarin dai ya faru ne a yankin unguwar Hotoro inda matar mai suna Barira ta yi zargin cewar jami'an vigilante na yankin Hotoran sun lakadawa ƴaƴanta na jaki kuma ko da ta bi baya domin jin ba'asi ita ma sai guda daga cikin ƴan vigilantin ya dukunkune hijabinta ya kuma haujib gatta
yasa ne suna zaune a kofar gida ƴan vigilante ƴan garuwa suka ɗebo su na unguwa suka kama dukan ni ina ne cikin gida galan magarba sai aka ce mini ga su can suna rigima da yaran mu daga to bara in je sako yaran a gaba sai aka ce suna guri ɗan bijilin naje gurin ɗan bijilin nake tambaye shi ɗan bijilin da yake cewa yayi haka yi kawai iya tashi sai dan kan mun wuyar ne
to an ce shi ke da kuma yi ka fara zage zage da suka je gurin
akwai wani ai ce da gurin ciwon da suka yi duka kawai iya zo ya rika mu riga sai rike mu shi zabe kurin dine na
aci sai dai daga bisani jami'an ƴan sanda sun shiga tsakani inda suka yi awan gaba da waɗanda ake zargin domin da tantance gaskiyar lamarin mun kuma tuntubi shugabancin kungiyar bijilantin ta jihar Kano karkashin MK Alhaji wanda gaban sashin aikace-aikace na kungiyar Shehu Rabi dan kaka ya bayyana cewar al'amarin san ba haka yake ba kamar yadda ya bayyana
kenan yara sun zo sun zauna za su sha ganye a kusa da wurin ƴan bijilante suka yi musu magana horarsu da suka yi ɗaya daga cikin waɗanda aka kora ije gayyato uwarsa cewar ƴan bijilante sun ci mutuncin su ita kuma da tazo babu wani bincike da sauransu saboda ido wa karaina wanda nake gani kullun ta daƙumi ɗaya daga cikin ƴan bijilante din namu ta rike shi da kyar aka kwace shi kuma suka faffasa bakin suka kakkarye wunduna da waye da sauransu to Allah ka ziyarci office din ma ka ganshi da idanun ka
to da fatan dai za a dinga sara ana duban bakin gatari duba da muhimmancin tsaron domin dai ganin an gudu tare an kuma tsira tare Abba Isa Muhammad Baba Suda
to Allah kyauta na san dai mai sauraro ya kwanda sanin cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa aikin da su duk ufa shine yakar cin hanci da rashawar har da kai mata korafe korafe da kuma danne haƙƙin na al'umma haka zalika hukumar ma tana da lauyoyinta da suke bayyana a gaban kotu in an gurfanar da wanda ake zargi ai ta kuma bugawa da su har magare tikewar shari'ar Sunusi Ali Muhammad shine mataimakin shugaban hukumar a nan Kano Baba Suda yayi masa tambaya shin mutum da aka yi masa cuta ko damfara zai iya kai korafin nasa wajen su kuma za su iya hada shi da lauyoyin su a je kotu har ma da kokarin kwato masa haƙinsa sai ya ci
wato ko dai mutum daidai ku ko kungiyar mutane ko gwamnati ko kamfani kowa yana da damar da zai kawo korafi wajen mu sannan kuma dama daga ka riga da ka kawo ai abinda ba za ka iya yi bane kaga cewa akwai waɗanda gwamnati ta ware domin su yi maka to daga lokacin da ka kawo ai dukkan wani abin da ya kamata a yi za a yi maka ne har kotu lauyoyi za su je kai ba ka da damuwa kuma sai lokacin da ake buƙatar ba da shaidar ka za ka je amma dukkan lauyoyin mu bayan masu bincike sun gama bincike aka kaiwa lauyoyi suka ga cewa lalle akwai laifi to za su je kotu sannan kuma lokacin da ya kamata a bada shaida za a nemi
to idan kuma za a shigar da ƙarar za a biya wani abu ne na hasafi
FCC komai a cikin kaidar aikin FCC kowace shekara gwamnati budget cewar ga abubuwan da za a kashe wajen aikace-aikace da sauransu so daga kai kawai aikin ka kawo sannan aka bukace ka kazo ana bukatar wani bayani ka bayar wata takarda ko wata shaida ka kawo amma wani abin da ya shafi kudi babu gaskiya babu ba wani komai za a yi maka ne kai tsaye
an gama karshe ba wannan alheri da za
a
yi
maka wannan kam babu wannan magana sai a jira hukuncin kotu
Sunusa Aliyu Muhammad kenan mataimakin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a nan Kano dan kuwa daga kotun magistrate mai lamba 35 karkashin mai shari'a Sunusu Usman Atana kotun ta fara sauraron wata ƙara wanda ƴan sanda suka gurfanar da wani mutum mai suna Suleiman Aliyu wanda ake zargin sa da laifin zamba cikin aminci da cuta laifukan da suka saba da sashi na 312 da na 322 na kundin penal code tun da farko wani mai suna Alhaji Sabiu Muhammad ne ya shigar da ƙara bisa yanda yace ya ba wa Suleiman zunzurutun nairori har miliyan 1,226 domin yayi masa safarar shinkafa 153 amma Suleiman din yayi ta sarrafi da kudin sai dai ya musanta zargin jakadan mu na kotu Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito mana cewar kotun ta sanya ranar 15 ga watan gobe dan fara sauraron shi wannan kenan da kuma haka ne za mu je ga fannin mu na rayuwar mu a yau wanda jakada Abdul Basit Abdul Mumin ya hada inda ya duba akan yadda ake samun haziƙan matasa masu kaifin basira kere-kere na fasaha to amma abin takeicin shine yadda suke rasa tallafi da zai bunƙasa musu sana'ar karshe sai durƙusar da su da ƙoƙarin nasu baki
Fasahar daina ci gaba da ƙara haɓaka a tsakanin matasan Kano tare da yara masu tasowa duba da yadda basirarsu take ƙara bayyana a wannan zamani ta yadda suke ƙere-ƙeren abubuwa daban-daban kamar irin su gidaje, motoci, jiragen sama na kwali da kuma na ƙarafa sai dai duk da irin wannan fasahar da suka samu sukan samu tsaikon tallafi daga hannun gwamnati ko masu hannu da shuni hakan ya sa muka tattauna da wasu yara waɗanda ake wa laƙabi da manyan gobe don jin ko suna samun tallafin
Sunana Ahmad Bayamati daga mazauna Sabon Titi. Ina dauke da mota da gida. Na taba samun tallafi daga kungiyar Alkawari Development Foundation.
Sunana Mubarak Abubakar daga nan Sani mai rage filin mushi. Ina hada helicopter ne wanda na hada shi da kuma mota. Na kira ga su da su dinga tallafa mana. Matasa saboda akwai kungiyoyi kanana haka masu tasowa wanda suke ta tallafa mana su da dama.
Sunana Abubakar Alkasim Hashim.
Me ka kira?
Gida ne ni bene ne haka da bota da kuma parking space sai ban taba samu ba sai dai a wata kungiya mai suna UPA Union Peace and Justice tallafin koyar da ni irin wannan gidajen haka
sunana Idris Abdullahi Gwali ina gera mota irin ta langa-langa haka sai kuma ina gera jirgi haka gaskiya ina yawan gani ne ko a irin bidiyo haka wasu suna yi nima abin yana burge wani lokaci ko ina ce nima zan dan wala an gani zan ya daga lokacin na fara yana ga kuma na fara iya
to yanzu wani kira zaka yi ga ƴan uwanka matasa masu fasaha irin taka
eh ina kiran su ne ga su mai da hankali wurin yin sana'a su
shin ko wani buri yaran suke so su cimma a nan gaba
ngana na bude kamfani wanda a Najeriya ana da motoci saboda yanzu ko wata in mota na ganta a cikin hoto zan iya kera ta ni kai abin da ya da hankali na ga a Najeriya ba mu da kamfanin da an da mota shi yasa ni nake hada motoci ta kwali
cin maburi na ngana na bude babban masana'anta ta kera gida da mota haka
ina so in zama civil engineer a bangaren da irin gidajen da
To da fatan mahukunta da masu hannu da shuni za su rika tallafawa masu irin wannan fasahar don ganin an gudu tare kuma an tsira tare Abdul Basit Abdul Mumin Baba Suda
da fatan mahukunta da masu sukuni za su dinga tallafa masu fasahohin don ganin an samu ci gaba da dorewar su akan wannan kirkire-kirkire wana ya zance na cewa kowa ya kona rumbunsa ya san inda toka take da kuɗi domin jin fashin bakin wannan karin magana ga zantawar da jakadan Mu'awwal Muhammad yayi da mataimakin shugaban kwalejin ilimi ta addinin musulunci legal kuma masani a bangaren harshen Hausa a kwalejin Dr. Abdullahi Apiu.
To abinda bawashi yake nufi dai muka duba ma ma'anar karin magana za ga yawanci kalmomin da suka hadu suka gina karin maganar nan ba lallan ka zo fassara karin maganar ta baka ma'anar wannan karin magana ba bawashi yana cewa mai hannu da shuni ake ba murjin zare kaga abinda bawashi yake nufi anan mai hali ko mai kudi da shi ake harka ai ba hannu sane da shunin ba to abinda ake nufi da wannan karin magana kace mini ko ya kona rumbun sa ya sani doka ce kudi mun san dai rumbu inda ake ajiye abinci ne fatsi ne dan gogin sa sai aka kawai mutun ya zo ya kona ko an ce banza ba ta kai zo maka kasuwa dalilin da Isa'i wannan abun ta iya yana ganin akwai abun da yafi wannan romo Isa'i wannan ka tattaba ba kuma ana nufin rubun nasa ya kona ba alal misali kai ne kake da abun hawa sai kai aka ka zo ka samu abun hawan nan ka lalata shi ta iya da tanka zaka samu ni wanda yafi wannan kamar ganin hadirin nesa Isa mutum yi wanka da kashi
to kun kuma ba ai ruwan ba fa
baba tuta sarkin labari
aka ce alamar koshi gyatsa to anan ne zamu gyatse shirin namu na wannan rana anan ne zamu gintse shirin namu na wannan rana duba da cewa gab muke da mutum cinye lokacin da aka deba mana mu kawo shirin kada ku manta za ku iya sauraron wannan shiri ka tokan ta bature from A to Z a shafin mu na internet www.dalfmkano.com ko kuma ku saurari tashar kai tsaye wato live streaming a wannan da shafi har ma da bibiyar mu a Facebook dalfm kano a madadin shugabar dushi da shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi dan mutanen soran dinki har ma da yan biyar sarakan zazu Ma'azu Musa Ibrahim yar tarora watannin shirin na wannan rana Abdul Basit Abdul Mumin ne ya tattara mun sautin ni da na gabatar sunana Aliyu Wali nake fatan Allah ya bar mu cikin aminci.